This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo a shirin mu tattauna kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Mawasaure, assalamu alaikum. Mahukunta a Najeriya sun ce mutane 14 ne suka mutu, kana wasu 41 suka samu rauni sakamakon bom din da ya tashi a sassa biyu na babban birnin kasar, wato Abuja. Waɗannan dai bamamai sun tashi ne a Yanya da kuma Kuje, sai dai kawai yanzu ba wani ko wata ƙungiya ta ɗauki alhakin aikata wannan danyen aiki, sai dai mutane suna danganta shi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Wannan tashin bom ɗin na daren jiya ya biyo bayan wanda ya faru ne shekaran jiya, inda wasu mata yan ƙunar bakin wake suka tara nasu bom ɗin a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, inda suka halaka su ma mutane 14, kana wasu 39 suka samu rauni iri daban-daban. Mai magana da yawun sojan Najeriya ya ce ba kowa ba ne ya aikata wannan aika-aikan illa ƙungiyar nan ta Boko Haram. Birninmu na Maiduguri dai ya haɗe da zamuwa wurin da 'yan Boko Haram ke daɗe suka daɗe suna gasawa jama'a aya a hannu. Masu aikin ceto na nan na ta iya bakin ƙoƙarinsu domin ceto ɗaruruwan mutanen da girgizan ƙasa ya rutsa da su wajen babban birnin ƙasar Guatemala, wanda yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane 33. Har zuwa yammacin yau Asabar, ma'aikatan ceto su da 'yan sanda da sojoji da kuma masu aikin sa kai sun duƙufa wajen kwashe kurakuzan da suka danne wasu bayan Allah sakamakon wannan girgizan ƙasar da ya faru ranar Alhamis inda ta wuce. Mahukuntan ƙasar suka ce aƙalla mutane 600 ne ake ƙiyasa sun ɓata, haka kuma ana sa ran adadin waɗanda suka rasa rayukansu su ƙaru. Ana ƙiyasta yawan mutanen da za su mutu ne da adadin gidaje 125 da wannan bala'in ya auka mawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Wannan abin dai ya rutsa da ƙauyen Il Cambrini da Santa Catrina Piola, wanda suke kilomita 15 daga babban birnin ƙasar na Guatemala. Shugaba Alejandro Maldonado ya ce ƙasashe dama ciki har da Amurka da Cuba sun ba da gudunmawarsu sakamakon wannan bala'in da ya rutsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Harin nan da aka kai ta sama a arewacin Afghanistan ya kashe mutane 16 ne a asibitin nan na masu taimakawa masu ƙaramin ƙarfi, wanda turanci ake kira Doctors Without Borders. Shugabannin asibitin suka ce haka kuma ma'aikatan tara ne wanda waɗannan lamari ya rutsa da su waɗanda suka mutu ciki, har da yara 3 a asibitin na Kunduz. Ƙungiyar ta ce an kwashe sama da mintuna 30 ana buɗe wuta ta sama. Sojojin Amurka suka ce ba shakka sojojin sun kai hari na ɗan wani takaitaccen lokaci a yankin da asibitin yake, wanda kuma ba mamaki hakan ya shafi asibitin. Mai magana da yawun sojan Amurka da ke ƙasar ta Afghanistan, Colonel Berian Tribus, ya ce wasu ɗaiɗaikun mutane ne suke kaiwa harin da ƙarfe 2 da kwata na ƙasar. Wannan harin ya yi musabbin yi wa asibitin mummunan ɓanna, kuma yanzu haka an fara bincike a kan wannan al'amari. Mutanen Iran sun yi dafifi a tashan jirgin babban birnin ƙasar domin yi wa mutanen ƙasar marhabin lale a jirgin farko da ya dawo da mahajittan ƙasar. Shugaban ƙasar Hassan Rouhani na cikin dubun dubatan 'yan ƙasar da suka kasance tashan jirgin taron, inda jirgin farko ya sauka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu bari mu tattara ina mu yi gefe mu ba Ibrahim Ka Almasi Garba da tawagar Safili a shirinmu da ke ba da damar musayar miyau da nufin ƙarfafa zamantakewa da fahimtar juna a yunkurin ganin ci gaban ƙasashenmu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ga Ibrahim.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga Google Naku, El Hikaya, kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Karshe da shugaba Buhari ya mika jerin sunayen mutum 21 ga majalisar dattawa don tantance su zama ministoci, inda zuwa makon gobe zai tura sauran sunayen da ake ganin gabaɗaya za su kai 36. Kazalika shugaban a jawabinsa na cikin Najeriya shekaru 55 da samun ƴanci ya ce baya yi wa kowa bita da samun ƴanci, ya ce baya yi wa kowa bita da kulli, sai dai ba zai kare waɗanda ake tuhuma.
42.
Shugaban hukumar alazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ke tabbatar da ƙarin mutuwar alazan Najeriya sakamakon turmutsuzon tafiya jifar shedan.
Da ke Jidda da wanda yake Riyadh mai girma shugaban kasa ya umarci su kasance a garin Makka har mu kai ga ganin bayan wannan ibtila'i da ya same mu.
A yanzu dai alazai 64 ne suka rasu, 70 suka samu raunuka, inda 224 suka bace. Jam'iyyar adawa ta PDP ta ce dan arewa ne za ta tsaya takarar shugaban kasa 2019 dan kalubalantar ABC mai mulki. Ita ko rundunar sojin Najeriya ta yi alwashin kammala yaki da Boko Haram ne zuwa Disambar bana.
The Voice of America. Lallai fa, to yanzu zamu nufi zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Bautin Yakuba, inda wakilin mu Abdul Wahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in sarar tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdul Wahab zai dora ne daga inda yake komawa ga sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi.
Duk kai baka taba shiga gonan wani ha kawai bai baka izini baka je ka ci masa wani abu.
Ban taba ba kuma ban taba ji wanda yayi wannan wurin a kasan Bauchi, sai dai in ji a wani kasa.
To amma kai a matsayin ka na sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi, ba taba kawo maka irin wannan matsala ba ka yi shari'a kai ko kuma dai ka sasanta manomi da makiyayi?
Akwai yana kawo mani amma ina sasantawa, amma bai zama ni inda bangaren da nake har yanzu bai zama karkara ba. Wato ka san inda bai zama karkara ba babu irin wannan abun bai ba zai zama fitina ba. To kafin ya zama karkaran da mu nemi roƙon gwamnati da ta taimaka mana a wannan bangaren da muke rishin ruwa zuwa daga bohol zuwa dai abinda mashayan shanu, yawancin abinda yake daukan Fulani yana kai su kudu, ana halakar da su, ana halakar da dukiyansu, suna kuma samun matsala, suna tafiyan kudu yamma ne. To duk wannan kuma abu yana kawo yana shigowa daga cikin rishin ruwan. Don haka muna roƙon gwamnati da ta taimaka a yi ma Fulani ruwa.
To idan na koma ga matashin makiyayi kenan, me zaka ce dangane da irin gwagwarmaya da kai na batun kiwo?
To kaman kiwo gaskiya na taɓa kiwo sosai, kuma har yanzu ma ina kiwo. Matsalan ita kiwo kanda na gaya maka da farko matsalan fili.
Wato ala misali a nan baya ga matun labi da kuka bayyana babu su ko kuma ma an toshe su, batun shine yanda yake kuke kada shanunku su shiga gona yawa ba tare da shi mai gona amince muku.
To ai wannan kan taru da dole ne kan kama wannan lokacin,
dole kaman ya kai ka san wannan guba naka bane.
Na san ba na bane, amma da sani na nawa ne tunda kowane shekara nakan bin wuce. To yau na zo na samu an rufe ta ina dan bidan dauke sai na sama ne.
To amma ai kaga shukan mutum a ciki da kuma amfanin gonan shi.
Dole da a nemi wani gune a shiga, kuma ka san ba za a shiga gonan direct ba. Dole da a bi gefen gonan ne, kuma gefen gonan nan ka san yanayin dabbobi sai sun dan taban nan fa. Kuma ka san in mai gonan yana ciki da a samu matsala, inda ake samu matsalan kenan. Idan wani ya haƙura fa wani bai haƙura ba.
To amma ai kana kora su da sanda kana ce hoyi wani haka ne
dai. Haka ne. To haka ne, amma duk da haka akan samu matsala.
To idan an samu irin wannan ne yake faruwa?
Me yake faruwa? Ai dole wani dai ya haƙura, wani kuma ai an kai ga hukuma.
Yanzu akwai wani lokaci da shi manomi ya yi muku ba daidai ba, alal misali ya zama to kai ne kai shi ne maka laifi.
Yanzu alal misali banan nan bana-banan nan a watan August din nan akwai shanun da aka daure, akwai gonan wani makwabcinsa a can nesa ya kai kaman waje dai hakan nan dai kai kaman kusan kilometer rabin kilometer hakan nan ya daure shanun sa a gidansa ya shiga gida kwanta wanda irin sun tafi rani sun dawo nan ya shiga gida kwanta to da Allah ya sa da ai barna mu wannan shanun nan gabaki dai saboda ka san bana ai dogo rani suka tashi suka tafi suna daure fa suka ja in wanzu inda suka ji har gonan mutumin nan yaje yayi gargadi sun cinye gona yayi gargadi aka sake ga daure shanun washi giri so koma
to wato shi bai kare gonan san bane ko kuma
a yanayin dabbobin ne kawai saboda suna fama da yunwa saboda ba abinci saboda lokacin kuma shi wancan ya shuka dawansa da wuri kafin dawa tana kanshi idan lokacin damina bazara ya buga nan lokacin da dawa aka yi irin ban iskan nan to don da dan nisa ka da wallahi an da su ji kanshin ta kuma idan ba wani kusa da su to lalle da su ji an wansa sun je inda ina maka misalin nan da zuwa suka cinye gonan nan washi gari wallahi kaga da an zo masa warning ko to washi gari ina ga maka yadda sai an ya daure shi nan sosai su koma inda aka masa tara na 60,000 saboda ya ganganci bai kwana wajen shanun ba ya shiga gida ya je ya kwana ya bar shanun a bayan gida to sun je sun yi barna mu kaga inda masu ardo da sarkin wancin mutumin mai littafin su suka hadu suka sasanta wajen 60,000 aka biya shi
to idan na komo ga shi Ilubanomi ka daji abin da yake abokan zamanka suka faɗa dangane da wannan sana'a ta suna kiwo to kuma kai dole ne kana buƙatan su kuma suna buƙatan ka to kuma wani babban al'amari shine ko rashin fahimta ne yawa ganin dai cewa dabba dai ba mutum bane yawa to shin idan kaman suka yi muku wannan banna kuka nemi su biya ku ne ko kuma a kawai kuma kukan yi barna ne kuma a maimakon a nemi sasantawa
ba za a ce an yi barna a yi barna ba kamar yadda shi matashi ne na kaji furshinsa ya ce in ba hanya zai bi kaga ɗazuna ya magana matasa kaga ɗanyen kai irin nasu ya ce in bai ga hanya ba zai bi to ka gani ya bi to kaga maganan ce wasu matasa su suke haddasa komi manomi dole ya haƙuri kamar yadda Bafulatani in ya ga shanunsa sun koshi yana fito yana waka haka manomin ya ga yabanyansa a gona yana jin daɗi kuma yana da ɓacin rai sai hau kan bishiya ko kuma a kan surinsa ya zanna shi ma yana kamar yadda Bafulatani yana duba lafiyan dabbobinsa sun ji daɗi sun koshi haka manomi ma in ya ga yabanya gonansa yakan hau kan suri shi ma ya zanna yana jin daɗi to kuma da inda aka lalatar da wannan dole shi ma hankalinsa zai ɓashi kamar yadda Bafulatani in ka je ka ce ko kuma ka ɗauki mukami ka doki ko kuma ka harbi dabbansa hankalinsa bai kwanta ba haka ma manomi in ka taba dabban Bafulatani kaman ka taba ransa haka ma in ka taba amfanin manomi kaman ka taba ransa kowa yana gadara da wannan amma su mafitan su muna da hakuri amma galibin su ba su da hakuri irin na manoma don su kan yi gadara za mu je mu biya kaman yanda yace sun je sun biya 60,000 to haka wani yace in mun ci ma za mu je kotu mu je mu biya to kaga inda sun wani zubi manomi yakan tafasa gadara to da ba gadara aka sasanta shikenan
idan na komo gare ka kai jami'in tsaro wanda yake duk kaji irin furucin su kuma zaka iya fitowa da bayani hanyar da yake da a samu zaman lafiya dangane da akwai wasu abubuwa ka dai ji irin maganganun da zuwa da wannan ya ce shi ko in ya zo gani zai wuce abinsa wannan kuma ya ce to ka gani in ya bata ma wannan tamkar ka soke shi ne kamar yadda in ka bata ma dabba ko kuma ka soki dambansa haka daidai yake da ka zo ka shiga gona ka taba masa amfanin gonarsa to kai menene mafita a dangane da irin halayyar da waɗannan mutane suke ciki.
To dukkan su ya kamata su gane cewa kowane mutum fa haƙƙi ne a gare shi ya girmama doka, domin dukkan mu nan muna zama doka ce ta sa akan zauna lafiya, doka ce ta sa kake samun abin da kake burin samu a rayuwa. Amma lokacin da ka sa kafa ka shure zancen doka, to kaga kana gayyatan wani abin da zai fi karfinka. Daukan doka cikin hannu ba shi da kyau. Dole ne ka girmama waɗanda an ba su haƙƙi na zancen tabbatar da doka. Idan an yi maka laifi, akwai inda za ka kai ƙara, idan ba a iya an sasanta a wurin. The Voice of America.
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan tafarki mafi dacewa na ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na ƙungiyar Jama'atu Nasirul Islam ta ƙasa, Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya da babban limamin Kirista Rabaran Iliya Gata Malumfashi mai ziyara a nan Amurka, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Ga Sheikh Khalid.
Dole mu yi hakuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna, dole mu tallafa wa juna, dole mu mara wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Don haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Lallai-lallai maganar tarbiyya iyaye himma ƙwarai da gaske gaske. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu ta da 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata al'amura, wato su ci gaba. Don haka ya kamata mu fita daga maraici da muke ciki a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa, sai mun ba wa zaman lafiya dama a cikinmu, sai a ci wato nasara. Su ba ka shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai, kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai bukata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, ya riƙe alƙawari, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai gabarin cin hanci da wato rashawa. Ai aiki, in kai aikin ka samu sanari ta hanyar halal, sai ya albarka ya fi ciwaciwar da za a yi al'amura. Duk mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai masu sistema, kai direba ma, kai masu saida ma, mai kowa ya yi ƙoƙari, ya yi adalci, ya yi gaskiya, to al'amura sai mu ci gaba. Muna matuƙar godiya gare ku. Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Muna godiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Rabaran Iliya Gata ya kammala jawabin nasa ne da cewa,
zaman lafiya din nan ni da kai muna iya ba da tamu gudunmuwa gwargwado. Kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya ba da tasa gudunmuwa gwargwado. Wato za ka iya yin addu'a, addu'ar kana iya yin ta cikin jama'a da ba ta baki mai ƙarfi, ana iya yin ta cikin sanyin zuciya. Wato wata aya ta yi magana ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ai jinkirin yin fushi. Fushin mutum baya aika adalcin Allah. yan wana maza da mata, wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata. Ayar ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi zinkirin yin magana, ku yi jinkirin fishi. Fishin mutum baya aika adalcin Allah. Don haka, da kai da ke da ni, mazaunan Najeriya, ‘yan Najeriya, idan muna ƙaunar Najeriya za mu ƙaunci ‘yan uwanmu. Allah madaukakin sarki aya ta ce, idan baka ƙaunaci ɗan uwanka wanda kake gani ba, to baya da za ka yi ka ƙaunaci Allah wanda baka gan shi ba. Kowa ya kuskure daga ƙaunar Allah, ya ƙaura daga ƙaunar Allah, wannan mutum ya yi asarar zaman duniya. Wanda kuma ya yi asarar zaman duniya, to na lahiran ma zai yi. To ba maganin abin, ina faɗi maka ‘yan uwana, a yi haƙuri lokacin da wani abu ya faru na tashin hankali, a kai zuciya nesa. A wannan aya ya mana jagora cewa ka yi hamzarin ji, ka yi jinkirin yin magana, ka yi jinkirin fishi. Gama fishin mutum baya aika adalcin Allah. Fishin mutum baya aika adalcin Allah. Wani abu da ake cewa da na sani, to wani abu da za a shigar da mutum da na sani shi ne saurin magana. Ka yi hamzarin ji, ka ji ko da da kai aka yi magana, ko da a kanka ake. Aya ta ce yi jinkirin yin magana. Idan ka yi jinkirin yin magana, sai kana haƙurtar da zuciyarka. To sannan kuma in ma abin da ɗan kaushi ya zama ba daɗi, a yi jinkirin yin fushi, a haƙurta. Wato haƙuri maganin mai shi. Aka ce wa haƙuri wadan mai shi. Da ni da kai da ke ‘yan uwa ‘yan Najeriya, in mun ji mu yi jinkirin yin magana, in mun tashi maganan ma mu yi jinkirin yin fushi in abin ya ɓata mana. Aka ce mutunci ƙwaryar nono ne, in ta bare kuma to ba ta kwasuwa. Mutunci ƙwaryar nono ne, in ta bare ba ta kwasuwa. To mutunci tsakaninka da ɗan uwanka, kai gudun abin da zai barar da shi. Mutunci tsakaninka da mahaliccinka, kai gudun abin da zai barar da shi. Saboda menene? Aya ta ce fushin mutum baya ba aika adalcin Allah. Fushin mutum baya aika adalcin Allah. Aika adalcin Allah shi kan kawo ƙasa ta zauna lafiya. Aika al'amura na ƙaunar ‘yan uwa, na tausayin ‘yan uwa, na tausayawa, na yi da tunanin kara sabawa wancan ko kara sabawa wannan, kara sabawa Allah, kara batawa Allah, to yakan kai ga albarka. Zo mu zauna, zo mu saba. Haka wata karin magana ta ce zo mu zauna, zo mu saba. In wani abu ya zo na rashin fahimtar juna har aka saba, ka a zauna cikin baƙin ciki, ka a zauna cikin gaba. Gaba ba ta cikin abin da Allah ya shirya ɗan adam ya tafiya cikinta. Gaba daga shidan ne. Duk a wanda zai tunanin zama cikin gaba, ba gaisawa da wannan, ba gaisawa da wancan, ba mu'amala da wannan, ba wannan ba daga Allah bane, daga shidan ne. In ko shidan ake bautawa, ƙarshen abin gidan azaba, ku gidan wuta. Don haka mai zai sa a gujewa, ya za a gujewa wannan, shi ne a ƙi abin da Allah ya ƙi, a so abin da Allah ya so. Menene Allah ke so? Allah ya so mu ƙaunaci ‘yan uwanmu. Allah yana so mu tausaya ‘yan uwa. Duk abin da kai domin Allah, sai Allah ya maka sakayya duniya da lahira. Duk abin da ka bari don Allah, sai Allah ya rangwanta ma wani sashi duniya da lahira. Ina son faɗi mana irin abu da ake cewa kangarewa, wato ƙeƙashewa. Mutum bai ji, bai gani, ba tunanin saduwa da Allah, ba tunanin samun sakayya Allah, to irin wannan zama, ina gaya muku, zama asara ne. Na taɓa jin wani da mummunar da rayuwa, ana magana da shi sai ce, oh, da mun yi rashin azanci, da mun yi rashin wayo, wai ha akwai wani abu da ake cewa tsoron Allah, wani abu da ake cewa gudun haƙƙi. Wato yanzu so sun waye, ba a gudun haƙƙi, sai a ci haƙƙin kowa ba damu ba, sai a yi ko menene ba damu ba. To wannan an yi asarar duniya da lahira. ‘Yan wana, ‘yan Najeriya, ba da gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasarmu ta zauna lafiya. Allah ya mana taimako. Amin.
Allah
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jukan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tuwa ga dai ka almasi da tawagarsa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mahukunta a ƙasar Austria sun ce harbe wani ɗan sanda da wani matashi bai rasa nasaba da siyasa, to amma a waje ɗaya ana danganta shi da aikin ta'addanci. Matashin ɗan shekaru 15 da aka gane shi an harbe shi yanzu ya harbe ɗan sandan wanda yake aiki a fannin harkokin kuɗi na 'yan sandan ƙasar. Kuma wannan abin ya faru ne a wajen charge office ɗin 'yan sandan da ke kudancin babban birnin ƙasar, wato Sydney. Shi ma dai yaron an harbe shi sakamakon buɗewa juna wata da aka yi da shi da wasu 'yan sanda lokacin da suke ƙoƙarin kame shi, sai dai kawai yanzu an rasa gane asalin wannan yaro. Amma dai kafofin yaɗa labarai na hasashen cewa ɗan barbaren yanyawa ne wanda yake da ruwa biyu, wato ɗan Iraki da Kurdi, kuma an haife shi ne a ƙasar Iran. Wasu mutane da suka ga yadda abin ya faru sun ce sun ji yana taken addinin kafin ya harbi ɗan sandan. Shi da ɗan sandan wanda aka bayyana sunansa a matsayin Curtis Cheng ya kwaye shekaru 17 yana aiki da ofishin rundunar 'yan sandan New South Wales. Kwamishinan 'yan sanda na wannan yankin Andrew Sipion ya ce ya kasa gane dalilin da ya sa Curtis ya zama shi ne wanda aka kaima wannan harin. Mutanen Iran sun yi dafifi a tashin jirgin babban birnin kasar domin yi wa mutanen kasar marhabin lale a jirgin farko da ya dawo da mahajjitan kasar. Shugaban kasar Hassan Rouhani na cikin sahun dubun dubatan 'yan kasar da suka kasance tashin jirgin Tehran, inda jirgi na farko ya sauka. Jirgin da yana dauke da gawarwakin mutane 104 da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon turmutsin da aka yi. Daga cikin mutane 464 na jimillar mutanen da suka tafi aikin haji a kasar a wannan shekarar. Ba shakka wannan lamari ya kara sa dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu, wato Saudi Arabia da Iran. Kasar Iran da ta ce ba laifin kowa bane sai kasar ta Iran ta Saudiya na hukun wannan hatsarin domin nuna halin ko ohon da ta nuna. Wannan nema ya sa 'yan kasan suka yi ta zanga-zangar lumana a wajen harabin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Tehran babban birnin kasar Iran ɗin. Babban malamin addini na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce da a ce kasar ta Saudiya ba ta ba da gawarwakin 'yan kasar Iran ɗin ba, to da ta ji ba daidai ba. Harin nan da aka kai ta sama a arewacin Afghanistan ya kashe mutane 16 a asibitin nan na masu taimakawa masu ƙaramin ƙarfi wanda turanci ake kira Doctors Without Borders. Shugabannin asibitin suka ce hawa kuma ma'aikata tara ne wannan lamari ya rutsa da su, waɗanda uku daga cikinsu ko har da yara uku. Ƙungiyar ta ce an kwashe sama da mintuna 30 ana buɗe wuta ta sama. Sojojin Amurka suka ce ba shakka sojojin sun kai hari na ɗan wani takaitaccen lokaci a yankin da asibitin yake, wanda kuma ba mamaki hakan ya shafi asibitin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shirin nan mai ban dariya a bari ya huce da Ibrahim Alfa'ame da kuma Halima Jimrau suke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Adeyemi Adelaja da ya haɗa shiri da bada umarni, da injiniyan mu da ke bisa inji Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.